أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna mika godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hada fuskokinmu da ƴan uwanmu a wannan majalisi, kuma a wannan rana, a cikin wata mai alfarma, domin tattaunawa a kan abin da ya shafi mu'amala ta addinin musulunci. A wannan yini, kuma a wannan lokaci, insha Allah ta'ala, za mu tattauna ne da ƴan uwanmu akan abin da ya shafi wa'insu hukuku, al-hukuku zawjiyya, haƙƙi na zamantakewa na ma'aurata. Kamar yadda aka sani cewa a ƙa'ida ta Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya halitti ya mace, Allah ya halitti ɗa namiji, don su zamantakewa ta aure. Sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma kowane ɓangare haƙƙi da wajibi na biyayyar ɗan uwansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma miji haƙƙi ta wajibi da matan da ya aura za ta yi masa da'a, za ta yi masa biyayya. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wa, kuma ya sanya matan da za a aure ta, ita ma Allah maɗaukakin sarki ya ɗibi haƙƙi wanda dole mai gidan shi ma zai mata. Amma ɓangaren namiji ya fi girma. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma, yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitti ɗan Adam, ya halitti masa matansa. Wannan kafin wannan gaba ɗaya, Allah tsarin da ya tsara, Allah yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Was-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah. Ubangiji subhanahu wata'ala yace mazaje su ne suke da kawama, suke da tacewa a wajen matayensu. Menene hikima? Bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, saboda shashin Allah ya fifita shashi a kai. Allah ya fifi ta shashi a kan shashi wa bima anfaqu har wa yau akwai har wa yau akwai fifiko na ciyarwa da Allah subhanahu wata'ala ya dora ma namiji shi zai ciyar da matarsa a tsarin Allah Allah bai yarda cewa ya mace ta ciyar da mijinta ba sai dai namiji ya ciyar da matar shi shine zai sama mata wurin zama tukuna shine zai kula da rashin lafiyanta shine zai kula da al'amuranta cinta shanta motsinta komin nata shine aka kaddara masa kuma ya riƙa yi saboda haka wannan haka Allah ya tsara to anan kuma ana san ke kuma ki zama mai bin Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ce mata na kirki su ne wanda za ka ga amita to su suke yin biyayya ga Allah suke yin biyayya ga mazajinsu hafizatun lilghaib su suke zarafar jinsu ba sa tafiya su yi zina bima hafizallah da irin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su kare to Allah madaukakin sarki a tsarinsa ya ga family usra su zama kamar wani makaranta haka ko tubali wanda su ne za su gyara rayuwar ƴaƴansu idan aka sami uwa da uba suka lalace to gaskiyar lamari ƴaƴa ma za su lalace to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya haƙƙi na ma'aurata namiji yana da haƙƙin da Allah ya ce a kiyaye masa na mace tana da haƙƙi da Allah ya ce a kiyaye mata amma duka Allah ya ije haƙƙi na bangarorin guda biyu shine nuna ƙaunin juna kamar da Allah ya faɗa yake cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum
min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum
subhanahu wa ta'ala yake yana daga cikin ayoyinsa arsalaka lakum min anfusikum azwaja sai halitta daga karan kawunan ku mutane Allah ya halitta muku matayen ku na aure litaskunu ilayha domin ku samu nutsuwa a wajen matayen wanda wannan yana nuna mana idan mutum bai da mata to ba sai samu nutsuwa tare da shi ba kuma kamala shi ne zama kana da aure ke ma kamala ya zama lokacin auren ki yayi ka samu da aure ki yayi dan Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah sai sanya soyayya da wamanne na soyayya da tosayawa tsakanin miji da mata Allah ya kaddare haka ga ma'aurata guda biyu a samu soyayya a tsakanin su to wannan ne dalili ya sa mallaka ce waliza shar'a lahum min al-huquqi ma yahfazu ada'uhu al-mawaddata war-rahma da wannan ne Allah subhanahu wata'ala soyayya da ke tsakani Allah ya sanya wasu haƙƙoƙi a tsakanin kowa kuma ya kiyaye Allah yake cewa walahunna mithlu allazi alayhinna bil ma'ruf Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake walahunna ya tabbata ga su mataye mislul ladhi alayhin bil ma'ruf a kyautata musu a ba su haƙƙin su kamar yanda su ma aka dora cewa su yi biyayya hakkin mace ta yi biyayya a gidan miji hakki ne kuma namiji ya kyautata wa iyalansa hakki ne shi ma aka dora masa ya kyautata mata kare ha in keta amma ubangiji subhanahu ta'ala yake hakkin biyayyan ba wai yana daidaituwa bane walil rijali alayhin daraja sannan kuma miki yana da wani daraja na musamman a wajen matansa saboda haka akwai buƙatan miji ya kyautata wa matansa ita ma ta kyautata masa Abdullahi dan Abbas kamar yadda Ibn Jarir ya ruwaito Abdullahi dan Abbas yana cewa inni la atazayyanu limra'ati kama tatazayyanu li ni ina yin ado sanya tufa mai kyau ga matana na aure kamar yadda ni ma nake son ta yi ado domin ni ma in gani ma'ana yana daga cikin haƙƙin ma'aurata duka biyu namiji yayi ado domin matarsa ta gani ya kyautata mata haka shi ma ita ma ta yi ado don mijin ya gani kar mace ta lalata rayuwarta da zaman to ba ta san yin ado sai in za ta fita zuwa fici ko za ta je anguwa to wannan zalunci ne dole ne zaman to kuna kyautatawa junanku a wani hadisi wani ruwaya manzo Allah yake cewa ala ku saurara inna lakum ala nisaikum haqqan lallai akanku kuna da haƙƙi a wurin matayenku wali nisaikum alaikum haqqan matayenku ma suna da haƙƙi a kanku saboda haka ba kullun za a ce wa mace duk matan da bata ma miji da'a ba za ta shiga wuta za a kone ta za a mata kaza a'a shi ma namiji yana da haƙƙin akwai abin da idan bai mata ba to shi ma Allah subhanahu wata'ala ba zai bar shi ba to yana daga cikin haqqur rajuli ala imra'ati haƙƙin miji a wurin matarsa yanzu bai rena ake son mata ta kula ka dinga kiyayewa miji kowane lokaci domin akwai matsala ƴan uwa idan mace ba ta kiyaye haƙƙin da aka ɗora mata to rayuwarta na yin kunci za ta dinga zama kullum a cikin razani da bala'i da fitina za ta dinga zama kullum a cikin ƙaranta da walakanci da damuwoyi saboda haka akwai buƙatar ya mace ta zamanto tana kyautata wa mai gidanta ba don komin ba sai don rayuwarta ya inganta rayuwarta ya yi kyau malam yake cewa inna haqqar rajuli ala imra'ati azimun lallai haƙƙin miji a wajen matarsa yana da girma ba na wasa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana shi a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana haƙƙin mace hadisi ruwayar Hakim an-Naisaburi wanda kuma ruwaya ne sahihi Imam Ahmad ma yana ruwaitowa a cikin Musnad dinsa manzo Allah yake cewa hadisin sahabi da ake kira Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah yake cewa haqqul zawji ala zawjatihi an law kanat bihi kurhatun fala hatta ba'adat haqqahu Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito hadisi a wurin manzon Allah yake cewa haƙƙin mace haƙƙin miji a wurin mace matansa abu ne mai girma ke inda law kana bihi qurhatun da a ce mace da a ce namiji zai zama yana da garura ta cuta a kafansa ko jambo inda kafansa ya yi ruwa yana zuba da ruwa kuma ruwa ya zama to mai doyi falahasarta matanta zo ta ɗauki bakinta tana riƙa tsotsewa da bakinta manzo Allah ya ce ma addat haqqahu wallahi da ba ta biya ba ta bayar da haƙƙinsa ba wannan yana nuna ya ishe mu kawai mu gane a ce ma'aurata suna zama ne a wani shuruba na ibada wanda manzo Allah ya ce da zai kasance a ce miji bai da lafiya kuma ya zama yana da maruru a jikinsa marurun ya yi ruwa ya fake matanta ɗauki harshen tana tsotse wannan marurun to da ba ta biya haƙƙinsa ba sai malam yake cewa walmar'atu alkayyisatu alfaɗina mata wanda take da hankali wanda ta mallaki hankalinta mai wayo hiya allati tu'azzimu ma azzama Allahu wa rasuluhu ita ne wanda take girmama abinda Allah subhanahu wata'ala ya girmama shi da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama wa hiya allati tuqaddiru zawjaha haqqa qadarihi ita ne kuma take girmama mijinta matukan girmamawa wata sai duke ba a ce tana yin istihari wajen yi wa mijinta da'a li anna ta'atahu min mujibatil janna domin yi wa miji da'a yana daga cikin hanyoyin da zai sa mace ta samu aljanna manzo Allah ya fara cikin hadisi sahihi manzo Allah yake cewa idza sallat almar'atu khamsaha wa samat sha'raha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli aljannata min ayyi abwabiha shi'ti idan ya mace ta yi salloli guda biyar da aka ɗora mata sallar asubahi sallar azhur sallar asar maghrib isha'i wa samat shahraha kuma ta yi azumi na watan ramadan ɗin da aka ɗora mata wa hafizat farjaha kuma ta kare farjinta wa ata'at zawjaha sai mamijinta da'a da biyayya to idan matan nan ta mutu qila laha za a ce da ita idan an gama hisabi sakamakonta Allah zai ce udkhul aljannata ki shiga gidan aljanna min ayyi abwabiha shi'ti daga duk kofar da kika zaba kika ga dama menene ya haifa mata da shigan aljanna anan kuma ka bata zabi da'a da biyayya ga miji da'a ga biyayya ga miji yasa mata aka ce ta shiga aljanna ta kofofin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba ya ce duk inda ta ga dama ta shiga ashe aure ba abun banza ba ne yan uwa ashe yi wa miji da'a ba abun banza ba ne idan kika yi miji da'a sai girmama Allah kika girmama manzon Allah kika yi salloli da yanki kika yi azumi wata ramadana kika zara farjinki ku duba manya-manyan abubuwa guda uku ko guda hudu wanda galibi da yawa ana harka shawarwar su mata yi akwai matan da ba ta sallah duk matan da ba ta sallah bari in ba ku wannan assignment din I will give you this assignment then as from today ku dinga sa ido kuna wuce ku gani duk matan da ba ta sallah ba ta damu da azumi ba ku lura za ku ga fa su dace ba ta sai kiyaye farjin da ba za ku ga tana yawon banza tana tsaratun tana ci kuma za ku ga ba ta ma miji da'a saboda me kin yi wa Allah da'a da manzonsa ya ba wa shaitan dama ya shigo mata ya mallaki zuciyarta shaitan zai nuna mata a hau za ki samu biyan bukata za ki samu biyan bukata za ki samu kaza sai a bata mata ki lokaci kawai zaman fa aure ya fi ba mace ta fita yawon banza a gari ba mace ta zauna a ɗakin mijinta ta bauta wa Allah ta mutu a ɗaki ya fi mace daraja saboda kawai duk wanda zai yau da ne ke ce kina zaman iska ne kina bata ne kilo zaki kira ki ni na kira kanki daga safi har dare ba ki a gidan miji ke ne rawa furro kina neman kudi ke ne ta ke to da karshe za ga lalakacin mata ne wannan ma'auni ce ka'ida ce domin abinda annabi ya faɗa shine malamai suka ce wal mar'atul khayyisatu al fadila mata mai wayo mai dabara allati hiya ita ce allati tu'azzimu ma azzama Allah wa rasuluhu ita ce girma abinda Allah ya girmama wa hiya allati tuqaddiru zawjaha hakka kadarihi ita ce girmama mijinta matukan girmama shi kuma tana yin kokari wajen yawa mijin da shine Annabi Muhammad ya ce mata wanda ta yi salloli biyar tana kula da sallah tana kula da azumi tana kare farjinta tana yin da'a ga mijinta to za a ce da ita ki shiga aljanna da duk kofin da kika zaba in mijinta ya ce bai yarda ki fita ba shi zai iya ce da ke hakinki zai iya baki to takura wannan zaman kina ma Allah ne da'a ga wannan amma duk matan da kullo ita ba ta a gidan mijinta tana yawo za ta je ofis ta dawo za ta je can kullum wancan kike can mu'amala da mazaje banza da wofi za ka samu asai zargi a tsakanin su da su ko za ka ba ta da zarga a wurin mutane kowane tarkace zai iya zagin ki wani ma canji a kan canji naira biyar zai iya zagin ubanki zagi uwarki ina darja ina mutunci ki haka Allah ya tsara tsarin ki sai malaike cewa ya ke ɗan uwa musulma fata'ammali ayyatuha almuslimatu kaifa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'at az-zawji min mujibatil jannati kas-salati was-siyami kalliyan da annabi Muhammad ya sanya yi wa miji biyayya yana daga cikin abin da zai sa mata shiga aljanna kamar sallah dan sallah da kuma tsare azumi sai malaka ina baki shawara falzami ta'atahu ilzam kiwo miji ki da'a wajtanibi ma'siyatahu ki dinga ni santar saba wa mijinki fa inna fi ma'siyatihi domin saba ma miji ghadabar rabb yakan kusatar da fushin Allah subhanahu wa ta'ala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah jira da miji Allah tabbata gare shi yana cewa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa ma min rajulin yadu umra'atahu babu wani mutum namiji miji wanda zai kirayi matansa ila firashihi zuwa ga shimfidansa mai gidan ke zo ke ran ke dade ina da bukatan ki a gadona ki same na daki na fata aba alaihi sai kaki sai ita ba ta da tai a lokacin za ta je office a lokacin za ta ta kulla kayan sana'a ta ta sayar a lokacin za ta yi wanki a za ta yi kaza ita ba ta ta abinci ita ba ta yi kaza manzo Allah ya ce duk matan da miji ya gayyace ta fata aba alaihi sai ta tafi to illa kana allazi fi samai saqitan alaiha fa ce wanda yake sama shine wa Allah subhanahu wataala zai yi fushi da ita hatta yarba anha har sai lokacin da miji ya yarda da ita saboda haka duk matan da miji ya fushi da ita akan dan shi ko ƴarta ko akan ta yi wani abu take ta yi rai shi ya bace yana bacin rai mata mai wayo ta yi gaggawa take kai hakuri don girman Allah domin duk fushin da miji zai yi da matan shi akan ya gaya mata gaskiya ko wani abu take kike fada ta yi aiki da shi to a lokacin kuma Allah zai kulla fushi da ita da za ta mutu a lokacin kuma wallahi ta mutu a cikin turban wuta Allah ya kiyaye haka matan da za ta mutu miji tana farin ciki da ita yana damuwa Allahu akbar ya zan samu wata mata kamar wanke wanke gaskiya mace ne tana kaza tana kaza tana kaza to wallahi kallahi annabi Muhammad yake wata na mata yara aljanna ce amma in mata ta mutu mijinta yana farin ciki ya rabu da wata masifa to wallahi ai wuta ce wannan mata ai wuta ce ko ta bata mai gidanta rai duk aikin da kike in mai gidan ke yana bukatar ki ki watsar da wannan aikin ki zo wurin mai gidan ki shine ni tattalin sai naki wallahi amma za ga wata office wata ke yake office tana zurin mai gidanta na office sama da mijinta na aure akwai wayannan matan saboda ka duk abin da zai jawo miki zaman lafiya da ke da mijinki ku riga yi sannan mala yake cewa falwajib abu ne wanda yake wajibi kuma sananne alaiki a kanki ke yar uwa musulma ayyatu hal muslimatu ke yar uwa musulma anta dini li zawjiki ki zamanto kin kasance wurin yin harkan addini da mijinki ki kuma dawama wajen zamantakewa da mai gidanki bisani wa fa'a kina masa biyayya ta hanyar ki ji abin da ya gaya miki wa fa'a da kuma yi masa da'a fi kulli ma ya amurki bihi cikin duk abin da mai gidanki zai ce ki mimma la yukhalifu shar'a amma banda abin da ya sa ma shari'a shi yasa addinin ke zamanto da mai gidanki wajen yi masa da'a biyayya a duk abin da ya umarce ki amma abin da ya sa a mashari'a ba ki da hurumin yi a kiyaye wannan ƴan uwa ba za ki miki da'a ba mimma la yukhalifu shar'a abin da ya sa a mashari'a bima la yake wahzari ki ji tsoro ki kiyaye kullal hazari duk wani jin tsoro min al-israr wajen yin sakati fi ta'ati wajen yin da'a ga mijinki hatta tu'i'i fil ma'siya har ya kai ki miki biyayya wajen sako yace wallahi ki kiyaye fa innaki in fa'alti kunti asimata wallahi idan kika ma mijinki biyayya akan ƙarya wallahi sai bai sako ni kuma ki kula duk abin da zai Allah yake so ki nuna mijinki idan mijinki na zaune kusa akwai abin da shedan yanzu shedan ya tallata ma al'umma kuma ya ribace mu za ka ga gida in ka zo gida kana sallama in ba Allah ya kiyaye ba sai ka ga ga yara a falo yara yan mata da samari maza ga uba a zaune ga uwa irin masu abin falon nan kai sallama har sau ko lai ba wanda ya ba su amsa maka ba bawa ba su ji ba ne ba kowa da waya a hannu kina chatting ita uwa tana chatting tana kallon fim kaga samu suna alinuhu ko alitan kwani sunan mutumin da wani Musa Zango ko wani sunan shi kafin shi wani Musa Zango mai yi sunan ok Adamu Zango da wa'in su haka za ka ga mace ta rike waya tana ta kallon wannan fim ne eh miji na kallon wannan fim ne wani episode ya fito killer episode 8 ne ko 10 wani season 1 episode kaza yana kallo ita kuma tana kallon labari na ita kuma babban inta a falo tana kallon kwana 90 ka duba mala'i shi kuma yaro na kallon ball Chelsea na da wasa da Liverpool yana kallo ƙananan yara kuma suna yin game na MVP kowa da abin da na mita falo ana ta sallama assalamu alaikum shedai ya blotin sallaman da kunnuwansu to wannan da ake sallama baki goma ke bauti idan kuma ana kira sallah za su dama ba sa ne kira sallah to wannan shi ne bala'in da aka jarrabi al'umma da shi harkar chatting a waya WhatsApp Facebook Twitter Telegram anything gashi na social media sai ka ga mace mai gidanta ya fada haraka ba ta sani ba amma matan kirki in lokacin sallah yayi idan mai gidan bai tsaya ta cikin sallah ba za ta matsa miki na bata ta cikin shi ba cikin sallah lokacin ka ta cikin sallah lokacin ka ke mata cikin sallah to haka wannan shine kaida a taimaki juna a tsakanin mata da miji amfani zaman ke a nemi aljanna a gurin sare kuma a tsira taro amma karki ma mijin ki biyayya akan ƙarya karki shi biyayya akan ƙarya mala yace ki ji tsoran ma mai gidanki biyayya akan ƙarya wa min zalika yana daga cikin abun da ya shafi zamantakewa na mata da miji kuma karki biyayya akan ƙarya mala yace masalan adulce an tudiyihi fi izalati sha'ri wajhihi tajammulan lahu akwai abun da mata suke yi wa'ansu suna teke gashin giransu wa'ansu kuma gashin kansu ne za su ƙara na awaki ko na kare akwai wasa kun ga ana sai da gashin kare da ya doki sai ka gaba ta yi aski Allah ya ba ta gashi sai ka yi aski sai ta nufin ta gashin kare ka sa wanda ya doki wani irin bala'i ne wannan jama'a to karki ce za ki wa mijinki wannan biyayya ta hanyar ƙarya ki je ki tajammuli ki ado da wani ƙara wani gashi a kanki wanda wani zai burge ki ga yake wannan haramun ne karki biyayya ta hanyar sa'a ma Allah domin manzo Allah yana cewa Allah ya tsine ma duk wata namace mai ƙara gashi a kai ko ta teke gira domin ka burge mijinta ko ta sassa daga haƙoranta wanda ya yi urshiya in tana magana a rikin ganin shi bari Allah ya miki halitta sannan malai sake cewa wa min zalika akwai wannan hanyar an tudiihi fi tarkil khimari khimar kha'un kai masa digo shi ne khimar gelgelen shi ne mayafi na ake duka jiki ake duka jiki amma ka ce khimar bai da digo sai zamo jaki to saboda haka karki sai zaki ma mai gidanki da'a ta hanyar mai fi tarkil khimari indal khuruji min al baiti zaki fita gida sai mijinki ya ce miki da Allah za mu je anguwa amma karki sa hijab mun kakken nan ba ki dan dauki gelabin nan ki dan sa saboda kin fi ce wannan so a sake ki to kaga wannan jaki ne duk mai son matai ta bayyana da ado wallahi akuya ne wallahi bai son ba ya san da yayin gaza matanki da ba a son ma wani abu rika haka irin wanda ya rika santuwa da ita ai in so samu ne ma za ka anguwa da matanka in ka sa akwai mutane da yawa wani karta yado ado mai za ka yi ka ɗauki hijabin da aka yi jinsa a ƙasar gado aka ɗauko shi ya yi hamu ne ka sa da an biyar da ganta burkutu fata irin ba wani fasali haka masha Allah to wannan shi ne abu mai kyau wa zai je ya ga maka mata a ne maka mata sai dan sai tallata maka mata saboda haka kar ya ce miki ki dauki mayafi da lissa wai don a ga jiki ki shef ɗinki sai kuma ki yarda kai ki mishi da'a a wannan wajen musamman wurin fita amma da ke da shi a gida ko a yi babu matsala domin shi yuhibbu an yatabaha bi jamaliki amaman nas wai domin shi sai alfahari da kyonki a gaban mutane sai manzo Allah yake cewa malai ce annabi ya ce simfani min ummati min ahli nar lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'nabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukti al-ma'ila la yadkhuluna al-janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha mazalla ya kawo sifan wa'insu mata wanda ba za su taɓa shiga aljanna ba ko ba za su ji kamshin gidan aljanna ba daga cikinsu sai ce mata ne wa'anda za ka gansu da tufafi a jikinsu amma kuma asirara suke tafiya kusa akwai laifi mai tsada wanda in mace ta sa ana ganin jikinta akwai tufan da in mace ta sa in ba ta sa irin ɗan cikin nan ko planning da ake yi a ɗora a kai ba to shi ma yana nuna jikinta manzo Allah ya ce irin waɗannan mata tsinannu ne da masu ƙara gashi ga kan ya cim kamar gashin kansu ne duk waɗannan tsinannu ne ƴan wuta in ji Annabi Muhammad to kar ki ma mijinki da'a a irin wannan ƙarya ya ce wasu kin irin wannan shirin in za ki da shi ɗauki gashi ki ƙara za a ce kina da gashi kar ki sa gashin da Allah ya barki da shi shine laifi ba za laifi irin wayannan ba za su ga aljanna ba kuma wallahi ba za su ji gamshin gidan aljanna ba inna lillahi domin shi aljanna ana samu gamshin shi da ni'imarsa tsawon shekara kaza da kaza tsawon tafiyar shekara kaza kamar misali a ce kana mai duhuri ko muka misali mu inda muka fito can ko salatu ko na sawar ta a ce aljanna ranar kuma a wurin ni'imar shi zai dinga samun ta in sai ba karama ba bane to wannan ma ɗanfin wuri kenan ma misali dai kawai to karke da kya tsara addininki don yi wa mijinki da'a ta hanyar ƙarya sannan sake cewa min zalika yana daga cikin kar mata ta mamijinta biyayya a kan ƙarya an tuɗe ihi ki wa mijinki biyayya fil wata'i wajen saduwa fil mahidi kina haila mijinki kina da buƙatar ki sai ki kulle kai kuma ki shi har sadu da ke kina haila wannan haramun ne aw fi ghairi ma ahallal lahu ko kuma yaje sadu ta inda Allah bai halatta ba shi ta azubarai karkiyar ta mijinki sai shi zai sadu da ki amma ba ta farji ki ba zai sa da ke ta azubura ne sai ki Allah ya hana haramun ne ba zan maka biyayya ya gaba ka ba sai ki miki kirja ki kiyarda kina haila yace sa zai ka ki kirja ki kiyarda menene dalili faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin manzo Allah tira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa man ata haidan duk wanda ya saju wanda ya zakewa mace mai haila aw imra'atan fi duburiha ko ya sadu da mace ta duburanta aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu ko ya wurin boka ya yarda da abin da ya faɗa masa manzo Allah ya ce fa gari kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle wannan mutumin ya kafirta ya ƙaryata ya tangare ya kafirce ma abin da aka sauka wa manzon Allah yanzu ka kada ka Qur'ani kenan duk matan da ta da miji ta sadu da ita tana haila ko ya sadu da ita a duburanta to fushin Allah yana tabbatuwa a kan sun karanta Al-Qur'ani kenan Allah yana fushi da su saboda ka ba za ki ma miji da'a a wajen ƙarya ba ba za ki yi wa mijinki da'a ki tsinki sa'a ma Allah ba mala ya ce har wa yau wa min zalika har wa yana daga cikin haka yi wa miji da'a akan ƙarya yace an tuɗe ihi fi zuhuri ala rijali wal ibtila'i bihim wa musafahatihim subhanallah masu aƙida irin ta boko ke boko iri uku ne akwai boko aƙida akwai boko sana'a akwai boko fahimta yan boko aƙida su ne waɗannan mutane ke za mu fade su duk wani abu idan ba abin da aƙidan shi Bature ya yi ba ba zai yi ba abin da Bature ya yi kuma shi ne zai rikai shi ne mai kyau ba ruwa shi na ɗaya akwai kuma ɗan boko sana'a shi duk wani abu a sana'ar shi idan ba abin da wani ke ba ne wannan ba daidai ba ne sannan akwai ɗan boko fahimta shi ya yi boko ne da ya fahimci rayuwarsa kawai kuma ya fahimci zamaninsa kawai ba ya yi bokon ba ne don ya ci mutuncin addininsa a'a ya yi bokon ne domin ya fahimci me rayuwa take gudana da shi duk wani abin da za a yi na ƙarya ya fahimci da asalin abu yake to saboda haka wannan shi ne kamata ki to mala yake cewa yana daga cikin irin aƙida na masu boko aƙida to karke wa mijinki biyayya ta hanyar an tobe ihi fi zuhuri ala rijal wai mijinki ce ki dinga fita kina shiga inda mazaje suke zama wal ibtila'i bihim kuma kina cuɗanya da mazaje wa musafahatihim idan wani zo kawai a ya madam how are you I am fine sai miƙa miki hannu ko sai ki miƙa miki hannu to wannan haramun ne karke da kar mijinki ce ki riƙa yin hannu da mazaje kina yi to wannan ya sa ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan haramun ne duk matan aure mai hannu da maza to fasika ce haka duk miji mai hannu da mata fasiki ne sai dai kuma akwai mace za ta iya hannu da miji namiji kuma namiji zai iya hannu da namiji amma kowanne sai an yi bayani domin na ce duk mace mai hannu da maza fasi kafin sai na sake cewa kuma ya halatta mace iya hannu da namiji ko ba fasi kanki ba ne ko ba contradiction ba ne misali matan da ba matanka ba kun haɗu ka a wurin taro ba muharramanka ba ba komai ma sai ka zo ka kai miƙa mata sai miƙa maka hannu saboda ka yi minista ne ita ma minista ne wannan fasikanci ne ko ka zo da mata abokiyar ka hannu ita wannan fasikanci ne wannan da'iranci ne to amma ya'a za ta iya hannu da wa'anta ƙanwa za ta iya hannu da wa'anta wanda suke jininsu ɗaya wanda muharramai ne wanda ba laifi ba ne shi ma idan ana tsoron aukuwan wani abu na rashin tarbiyya to sai su dakata saboda maslaha amma kada an mata da miji za su yi hannu ta tashi da safe assalamu alaikum wa alaikum assalam kaifa antum albikhairin kaifa zuru ba'atum alhamdulillah barakallahu fiku yi hannu da miji ki yi hannu da ki ididdiga ididdiga ta ku zuru da ke da miji su ku yi hannu kamar da mace ta su yi hannu amma miji mutum ba muharrami ki ba wagayin wai layan danza yanzu wani ya hannu da shi ta wannan fasikanci a ofis ya hannu da wani kato wannan fasikanci saurayi da budurwa hannu a tsakanin su fasikanci ne haramu ne mata da ka taba auren da ka sake ta kuka haɗu ba laifi bane dan kun gaisa amma ku yi hannu a tsakani haramu ne ta zai iya hannu da mahaifiyarsa mahaifiya ta iya hannu da ɗanta ba laifi bane ba a haramta su domin muharramai ne an haramta aure a tsakanin su haka uba zai iya hannu da ƴaƴansa ko da mata ne amma inda aka samu tarbiyya ya lalace inda kullum muke gani a social media ka ji an ce uba ya yi wani abu da ƴarsa ko wani ya yi kaza to irin wannan ana iya dakatarwa saboda maslaha da ya don gyara to shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa Ubangiji ya ce bai halatta maza su zauna inda mata suke ba idan ba babu halatta su kai sai malaikun fadin Allah madaukakin sarki a suratul azab aya na 53 a larama wa idza ta'altumuhunna
ya ayyuhalladhina amanu la
akwai abin da yake faruwa a zamanin manzon Allah farko-farkon manzanci ko kuma a farko-farko akan zuwa gidan manzon Allah ya ci abinci kun san manzon Allah oga ne jagora ne za a zo gidan shi a dafa abinci a ci ya ciyar da mutane ya ba su kuɗi ya koya musu addini Allahu akbar kuma ya musu jagoranci zuwa gidan aljanna shi yasa babu wani mutumin da Allah ya halicce shi gaskiya kamar annabi Muhammad babu shi tarihi babu ko za ta fi samu ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo a dafa abinci a gidansa kar kuma ta akwai matan annabi a gidan to me zai faru sahabai za su ci abinci in sun ci kuma wani sun fita fita sai a zauna kuma ana tattaunawa kowa sai ki asma kai da komowa Allah ya ce ba wani kunya in ka ci abinci ta shirka ka gaya musu suna gama ta abinci kowa ya fita suna kai man abokin ka ya zo gidanka matan gana ki saka muku abinci kun gama ci ya fita ka ce in ka gida ya zo tiya da ka ta shirka muku gode kar matan ka dinga kai da komowa idan mace ta tarbiya abokan ka suka zo gidanka to za a ga ba za ta dinga kusanta inda suke ba dan wani zai zo ya kalla maka mata ne ya saka nan bawai ta tayar ta kuma ya kira ta waya ana gaisawa kafin fara tura mata kredi ya fara sayan tunanin ta kenan shi yasa matan aure ma in mijin kiya da kirke waya to adadin lamban da za ki kira ba sai ya kan sai ya ne na yadda ki kira wani da wani da wani ki kira mahaifinki ki kira mahaifinki sanan mahaifinki sanan mahaifinki idan akwai wani mara kamun kai a cikin su mara tabbas kike bai da kima mala da wani to wani miki biyayya wurin wani doka Allah ne kawaye ma in akwai lalatattu domin galibi masu sauci ka sa gidan aure kawaye ne karke da ya rike nan bawayen sa duk wannan biyayya ne in da Allah ya sa muku ya sa muku ne don yana son ba dai Allah yake ku bane to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake kowa ya take fita ana gama ta abinci kowa ya fita don Allah bai duk wani kunya akan abin da ya fi gaskiya ba wani kunya sannan in kuna son ku roki a baku wani abu daga yanzu ba za ku zo ku shiga cikin mazaje bane a'a ko ku zo ku shiga cikin matayen bane wa idza sa'altumuhunna mata'an idan kuka zo kuna son ku roki matayen gidan Annabi wala ko bokiti a baku bokiti ko yake riki ko wani abu to fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan katanga idan ya sallama bakin kofa da Allah a dan bamu aron bokitin roba ne sai ta roba ne idan tsaya wurin sai ta mika maka kun ga tarbiyyar da mutum sai dora mu akai amma ba ka wallahi jama'a za mu dinga shiga matsala za mu je muna rayuwa kuma rayuwa mu zama ya lalace to saboda haka a wani hadisi manzo Allah yake cewa iyyakum wadkhula ala dika ina jan kunnin ku ku mazaje ku ji tsoron Allah ku daina shiga inda mata suke kuma mataye ku ji tsoron Allah ku daina shiga inda mataye mutane suke ila ya rasulullah sai aka ce ya manzon Allah ka ce mu daina shiga inda mataye suke to afara'aita alhamwa to me zaka faɗa dangane da alhamu idan aka ce alhamu wa huwa qaribu zawji shine wanda yake kusa da miji ka aqihi kamar dan uwansa ko kaninsa ko wa'ansa wa ibn aqihi ko dan uwansa wa ammihi da babbansa dan babbansa wa ibn ammihi da dan babbansa wa nahwihim da makamancin haka din yaya za su shiga inda matanka suke kamar kaninka zai iya zuwa ya zauna da matanka hira da ita ko wa'anka ko wani ɗan uwanka ko wani kawunka ku duba har kawunka fa amminka kawunka zai iya zuwa kawunka shine ƙanin babanka misali ko ƙanin mamanka zai iya zuwa zuwa da matanka take ko suna hira an tabi annabi ne fa ku jina kullum qala sai manzo Allah ya ce alhamul maut alhamu almaut ai ɗanin miji ko wa'an miji ko ɗan uwan miji ta ɓangaren uwansa ko uwansa ko wani kawunsa ko wani ƙanin kawunsa ai ya fi hatsari shi ma ai mutuwa ne gaba ɗaya ƙanin mijinka ƙanin ka dinga zuwa rahira da matanka a ɗaki to wannan za ka zo ga abin da ba daidai ba za zo a yi abin da ake a ƙasar Hausan nan wai ana cewa wasan ƙanin miji akwai daɗi idan ana riƙawa sai ya hau bayan matar to kun ga za a yi tsiya ke ya in ka zo ga miji ɗanin ka na ma matar kai ruwan wasan tsiya to ya halatta ka bubbuge shi ka mishi dukan da arziki wallahi ka mishi rauni ka sa police su kama shi idan kaga matan kuma ta ki nuna ta nuna bakin ranta idan haka ba laifi bane ka kore ta kace ta fasika ce Allah bai halarta miji kana miji wata da mata ba kai ma kar ka je kai wata da wata mata wai mata wa'anka magana dai na respect da tarbiya wanda ba laifi bane amma wasan banza kana miji kai zo ce matan ka wai ma kai ce waye ga miji ka sofin nashi daga wannan kace ita ma ka sofin nata daga kana tare da mai gidana Allah bai halarta ba wannan fasikanci ne kamun kai ake so kai uba ne a wajensa sa kamata ku kiyaye ku tsoron Allah ku daina yin wannan dabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai kana miji hatsari ne sai mala yace wa qisi ala zalika kullama yukhalifu shar'a rabbiki ki aula kuma ki kiyaye akan haka duk abin da zai iya zuwa ya sa'a ma shar'an ubangiji kar da ke rudu zuwa ga abin da zai iya dora ki akan sigagare yau Allah da'a ko mai gidanki ko ki je ki wa mijinki da'a ta hanyar saba ma Allah subhanahu wata'ala domin mai fa innama ta'atu fil ma'ruf da'a biyayya ana yin shi ne a wurin da Allah yake so wala ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yin biyayya a wurin saba ma Allah subhanahu wata'ala saboda haka ana yin da'a ne a bisa abinda Allah madaukakin sarki yake so amma yin da'a a wurin da Allah bai so to wannan ƙarya ne ana barna ƙarin miji zuwa wasa da ke a gaya miki ke ne shashasha loluwa mara wayo a ce Allah ya ce haramun ne annabi ya ce haramun ne sai ki zaman toki su ki jiki kina gina ba wani abu to wallahi daga lokacin duk sallan da kika yi baki da shi duk azumin da kika yi baki da shi duk da'a da kika ma Allah ya wata saka ba a yi wasa da wani mutumin da ba maharrabe ki ba kan miji ba maharrabe ki bane haka dan wa annabi ki ba maharrabe ki bane haka kalin ma ya ki miji ba maharrabe ki bane duk wannan ala wasan da ke don ana samu shashin tu daga ciki ana samu marasa kamun kai daga ciki wannan shine mutunci kuma shine abin da Allah yake so so insha Allah fanana nakafi bi hada ana zamu dakata insha Allah ta'ala idan Allah ya kaimu gobe zamu daura dangane da zamu tashi hakki na mai gida akan matansa abinda ake so ki ma miki an lissafo su 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kowane lissafi da kuma hadisi ta inda zai kake gidan aljanna akwai yar uwa ta rubuta tambaya take cewa assalamu alaikum malan da ala rahma Allah ya saka muku da alkhairi ya jikan mahaifa amin Allah ya jikan ku ya kai ku gida lafiya mun gode to ke ma Allah ya saka muku da alheri Allah ya baki zaman lafiya da ke da gidanki Allah ya baku zaman lafiya gaba ɗayan ku da mazajen auren ku Allah ya sanya albarka a ƴaƴan ku ga tambaya na akan sallah kawai mutum ya yi rukuri ya ce zai ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sau uku to mutum yana iya yi fiye da haka to a nan mun yi bayani dangane da wannan hadisi da ya zai tabbatar ya yi bayani akan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi a lokacin da aka yi rukuri Albani Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin littafinsa Sifatu Salatin Nabiyyi min al-kabiri ila taslimi ka annaka taraha yayi bayani kuma ya nuna ingancin karin wa bihamdihi to amma malamai bayan ba shi ba wasu malamai sun yi bayanin cewa wa bihamdihin nan ana bi inganta ba idan kika yi ruku'i abin da ake son ki fada subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim zaki yi uku zaki yi fi uku kai bakwai kuma zaki yi kai sha daya zaki yi da yawa ki ta girmama Allah amma bi hamdihi din nan bai inganta ba haka ma na sujuda cewa akwai rashin inganci amma ko da kuka sha sifar salatin nabi yana daga cikin da ke kyawun da kuma yana daga cikin tarajuat na albani wanda albani dawo daga bayi bayanin rashin inganci sannan kuma bayanin ta na biyu shin annabi Isa shine yafi annabin annabi Ibrahim da Allah ya kara mana bayani akai to kun gane da kamar ya ji ne ko da ya biyo shi idan fi ne kamar fifiko to a gaskiya annabi Ibrahim yana da girma matuƙa saboda shi uba ne a wurin annabawa haka uba ne a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba za ki daidaita matsayin su ba amma dukansu manzanni ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan in dai a ta biyowa ne annabi Isa daga kan annabi Isa ba wani annabi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ta fiskan falala da daraja idan kuma a babin annabawa annabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya rike shi badadi wanda bai rike wani annabi ba bayan shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana faɗa hadisi kamar Allah ya rike ni badadi kamar yadda ya rike annabi Allah Ibrahim badadi saboda manzon Allah yana saman su sannan kuma sai kamar shi annabin Allah Ibrahim ne saboda fifiko annabin Allah Ibrahim yana sama da kowane annabi in bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a jerin su annabi Musa bayan ya zo ya tafi akwai annabawa da aka same su duk irin su Zakariya sun zo ne a bayan annabi Musa suna amfani da littafin annabi Musa sannan Yahaya bayan Yahaya shine aka samu annabi Isa saboda sun zamani tare shi kuma annabi Isa da zai bar duniya ba wani annabi da ya zo sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka shi yasa annabi Isa ya wasalci yake cewa bayan sa akwai wani annabi zai zo wanda ake kiransa Ahmad ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ku yi masa biyayya kuma ku karbi littafin da ya zo da shi saboda haka daga bayan annabi Isa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine duka abin da ya shafi wayannan annabawa guda biyu annabi Ibrahim matsayinsa da kima da falalansa ya tsere na annabi Isa alaihi salam amma dukansu annabawa suna da daraja kuma suna da kima kuma suna da matsayi ubangiji subhanahu wataala ya samu dacewa idan Allah ya kai mu gobe za mu sake dorawa don yin abin da ya shafi wayannan hukumu na ma'aurata da fatan abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sannan ƴan uwa ana tunatar da